Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 11 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Sahabu Imam daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kamun labaran za cikin shirin namu ne cewa duk da yake an sami raguwar yawan kai hare-hare a da satar shanu da kuma kisan jama'a a jihar Zamfara, to sha'anin tsaron ne ke neman canza sabon salo.
An sun ka dauki mutane zuwa suke su aje su, sai su zo a ba su kuɗi wani miliyan 2, wani miliyan 3, wani miliyan 4, wanda bai da ƙari har 100,000 suna ansa gare shi. Kaje ba suke sarrafa mutane.
To sai kuma jihar Benue, inda bayan da shugaban ƙasa ya umarci babban sufetan 'yan sandan ƙasar da ya haɗa inashi ya koma jihar sakamakon yawan tashin hankula da ake samu, al'ummin jihar sun bayyana gamsuwarsu kan matakin da shugaban ya ɗauka.
Alhamdulillah, gaskiya tun da aka kawo jami'an tsaro dai wuri ya tsaya labbodi da ma yanzu jama'a dai alhamdulillah suna cikin walwalansu daidai gurgudu don saboda an kawo jami'an tsaro sosai kuma suna kan ayyukansu.
Muna kuma da ƙarin bayani akan zanga-zangar da malaman makaranta suka yi a jihar Kaduna. Akwai mu kuma da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan ƙasar suke yi kwanaki uku a jere, don nuna rashin amincewar su kan shirin tsuke bakin aljihun da gwamnati ta fito da shi. An girgije jami'an tsaro a biranen ƙasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar Litinin a zaman martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi. Hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya Laraba kadai. Ma zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka dura mai aka cinna wuta kan wata makarantar Yahudawa da ke tsibirin Jiyaba na 'yan yawon bude ido a fara zanga-zangar. Tunisia dai tana fama da rashin ayyukan yi mai tsanani da kuma cin hanci da rashawa tun magabannin a hambar shugaban ɗan kama karya Zine El Abidine Ben Ali a shekara ta 2011, lamari da ya janyo bore a ƙasashen Laraba a arewacin Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Ita ce kadai ƙasar da za a ce boren jama'a ya sa an samu nasarar kafa tsarin demokuraɗiyya cikin dukkan ƙasashe da aka tada jijiyar wuya kan shugabanninsu masu mulkin danniya.
Babbar jami'ar da ke kula da manufofin harkokin ƙasashen waje ta ƙungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta ce yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka ƙulla da Iran kan shirin nukiliyar ƙasar tana aiki, duk da cewa akwai damuwa kan cewa Iran tana ƙera makami masu linzami da wasu take-take a gabas ta tsakiya waɗanda batutuwa ne da za a iya tunkararsu a zaman batutuwa daban-daban da ba su danganci yarjejeniyar ba. Ta yi wannan furuci ne bayan wani taro da ta yi da ministocin harkokin wajen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma Iran a Brussels dangane da yarjejeniyar ta 2015 wacce ta takaita shirin nukiliyar Farisa saboda fargabar tana kokarin kira makamin nukiliya aka saka mata wajen janye takunkumin karya tattalin arziki da aka kakkaba mata. Iran ta dage cewa shirin nukiliyar ta tana yi ne saboda dalilai na musamman domin zaman lafiya. Ministan harkokin wajen kasar Javad Zarif bai fito gaban 'yan jarida da sauran takwarorinsa ba, amma jiya Laraba ya bayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar yayin da kuma ya zargi Amurka da kaddamar da munanan manufofi.
Rasha ta yi Allah wadai da rahoton Majalisar Dattijan Amurka wanda ya zargi Rashan da yin shishshigi cikin harkokin zaɓe da niyyar gurgunta tsarin demokuraɗiyya. Tana mai cewa zargin ba shi da tushe kuma yana illa ga dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Rahoton da sanatoci 'yan Democrat suka fitar jiya Laraba ya yi zargin cewa surkullin Rasha bai tsaya kan zaɓen Amurka kaɗai ba, sai kuma zargi shugaban Amurka Donald Trump da gaza tunkarar barazanar. ba a taba samun shugaban Amurka wanda a fili yayi kunnin uwar shegu ga mummunar barazana ga tsaron Amurka ba, inji Senator Ben Cardin daga jihar Maryland, babban dan Democrat Committee harkokin wajen majalisar. Ya kara da cewa muddin ba a dauki mataki ba, katsalandan da Rasha ta yi zai shafi zaben Amurka na bana da kuma wadda za a yi a shekara ta 2020.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Amurka tana da kwanaki biyar kacal ta amince da kasafin kuɗi da zai tafiyar da harkokin gwamnatin kamin wa'adin 19 ga watan nan, yarjejeniyar da 'yan jam'iyyar Democrat suke son ganin an saka batun makomar mutane fiye da 800,000 waɗanda suke ƙasan nan ba bisa ka'ida ba, waɗanda aka zo da su Amurka tun suna yara, amma har ya zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba, a duk da tayin da shugaba Donald Trump yayi yana mai cewa
you're not so far away from comprehensive immigration reform, and if you want to take it that further step, I'll take the heat.
Ba ku da wata tazara mai yawa wajen amincewa da cikakken garin bawul ga harkokin shige da fice. Idan kuna son ku yi shi, bismillah, zan dauki duk wata suka kan matakin da kuka dauka. Amma wakilai 'yan Republican sun ce tilas ne garan bawul ga shirin shige da fice ya kunshi mataki hudu, kamar yadda Senator John Cornyn ya faɗa. Ya ce da farko wani irin sassauci za a baiwa waɗannan mutane da ke ƙarƙashin shirin na DACA, tsaro kan iyakoki, shi shirin dai na bada visa da ake kira lottery, da kuma waɗanda za su iya zuwa Amurka saboda suna da wani nasu da tuniki a nan ƙasar ta Amurka. Waɗannan su ne batutuwa da za mu yi shawarwari a kansu. Labarin duniya kenan ku saurara daga nan sashen sunan muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahotannin namu daga jihar Kaduna, inda ɗazu-ɗazun nan ne haɗakar ƙungiyar malaman makaranta ta NUT reshen jihar Kaduna da takwararta ta NLC suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna ƙin amincewa da matakin korar malaman makaranta na firamare da aka yi a jihar. Abokin aikinmu Muhammad Lalu ya tattauna da wakilinmu Isa Lawal Ikara ga kuma yadda tattaunawar ta kasance.
Kuma bayan su 'yan ƙungiyar sun gama taruwa a wannan ofishi da ke Independence nan a garin Kaduna, kan titin Independence, suka fito suka kuma haɗa hannu da hannu irin 'yan ƙungiya suna waƙoƙinsu ɗauke da abubuwan wato alluna da ke ɗauke da rubutu mabambanta, suka kuma tutsa cikin wannan guri da aka tare suka wuce ba tare da wani tashin hankali ba, suka wuce jami'an tsaron, suka taka tun daga wannan kan titi na Independence da ke garin Kaduna, suka yosha ta litre suka hawo kan titi har suka zagayo gidan gwamnati. Nan ma a wajen gidan gwamnatin jami'an tsaro sun tare gurin, amma dai ba da tashin hankali ba sun ƙara wuce jami'an tsaron sai suka je bakin gidan gwamnati, kuma jami'an gwamnati sun fito da yake shi gwamna Malam Nasir Ahmed Rufai baya gari, kamar yadda suka yi bayani. Shi sabon mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna, wato mai ba da shawara kan harkokin kafafen yaɗa labaru, wanda shi ne ke matsayi kamar na kwamishinan yaɗa labaru, wato Honorable Sa'id Adamu, shi ya karɓe su, ya karɓi wasiƙar da wannan ƙungiyoyi suka kawo.
To bayan ya karɓi koken nasu suka miƙa mai wannan wasiƙa da ka faɗa, me ya biyo bayan haka kuma?
To su dai sun dinga waƙe-waƙe ɗauke da wannan alluna, shi kuma ya yi dogon jawabi, shi shugaban ƙungiyar ƙwadugo ta ƙasa Kwamar Ayuba Babba, wanda ya ce a gaskiya su 'ya'yan ƙungiyar ƙwadugo ba za su yarda a ce a kori ma'aikata sama da 30,000 a jiha ƙwaya ɗaya ba. Suna masu kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa jam'iyyar shi da gwamnatin shi ta yi alƙawarin ɗaukar ma'aikata ne ba kura ba, kuma ba Kaduna ce kadai gwamnatin jiha a Najeriya ba.
To Madalla Isa Lawal Ikare kenan a tattaunawar su da abokin aikinmu Muhammadu Lalu. Akan haka ne zamu buɗe layin waya a shirinmu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi. To bari mu kitara jihar Zamfara, inda duk da cewa an samu raguwar kai hare-hare da kisan mutane da sata shanu a wasu sassan jihar, sha'anin tsaro ne ke kokarin canza sabon salo. Daga Sokoto ga Murtala Faru Sanyin da ƙarin bayani.
Duk da yake an sami raguwar yawan kai hare-hare da kisan mutane tare da kona gidaje barkatai da satar shanu a wasu yankunan jihar Zamfara, sha'anin rashin tsaro a jihar na kokarin canza sabon tako, ko baya ga kai hari can ba a rasa ba. A yanzu ƴan bindigar sun tsunduma ne wajen satar mutane akan hanya ko a gidajensu tare da neman kuɗin fansa. Malam Dawa wani dan sa kai ne a yankin karamar hukumar mulki ta Maru.
Suke dauke mana mutane, suke tare mutane ga daji su kashe su tara hanya. Akwai lokacin suka dauki mutum 11 suka kashe mutum 8. An sun ka dauki mutane zuwa suke su aje su, sai su zo a ba su kuɗi, wani miliyan 2, wani miliyan 3, wani miliyan 4, wanda bai da ƙari har 100,000 suna an sa gare shi. Kaje ba suke sarrafa mutane.
To kamar idan ba a ba da kuɗin ba fa?
Ni dai mutum guda ne san an ba ba da kuɗi sun kashe shi.
Babu jami'an tsaro ne a wannan yankin?
Maradan akwai su. Amma hakikanin sojoji na maradin ba su yi mafarar da mun hada ma gwamnati waɗancan SS na Gusau. Na zo na hada mashi ya ci yi za'ai. To abin gare ma a kari da yake.
To sai dai a wata zantawa da gidan rediyon muryar Amurka a 'yan kwanakin baya, gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya zargi 'yan sa kai da ma wasu al'ummar jihar wajen ƙara ruruta wutar hare-haren.
Gwamnati tana ɗaukar duk matakin da ya kamata ta ɗauka, amma babban matsalar da ake samu za a samu ɓata gari kullum waɗanda za su jawo dalilin horo ko wani irin al'amari. So wannan matsalolin da ake samu kullum za ka ga cewa akwai wasu ɓata gari waɗanda ka tunaninsa suna iya kare mutanensu, wanda ba su da iya kare komai. So kullum idan ka ji an yi wannan kisa wanda yake na tada hankali, za ka cewa matsayin ramuwar gari ake yinsa. So idan ka san za a yi haka, duk abin da ya kamata ka yi in har akwai wata matsala, ya kamata a ce ka zo ka san da hukuma ga halin da ake ciki, ko ka ba hukuma rahoton abin da ake ciki, duk matakan da ake dauka ana dauka. Amma wannan abin da ke kawo shi mahi yawa, to ka tabbata da cewa mahi yawansa kashi 80% ko 90% kisa ne na ramuwar gayya, waɗanda kuma su mutane da ke cikin karkara suna cikin umul habaisu ɗan abubuwa.
Squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya masani ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro, yana kuma ganin cewa wajibi ne gwamnatocin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da Katsina su hada karfi muddin ana son kai karshen wannan matsala.
To a yi kokari a yi joint operation wanda za a hadawa da su matasa na garin waɗanda sun san su da jami'an tsaro. Shi gwamna kansa ya kamata shi tsaya shi nazari, ba wai shi dora dokan maganganun waɗansu ba, ya tsaya ma ya kira su ya yi kokari ya abin gaɗin a zauna a yi abin gaɗin su. Jihohi waɗanda suke makwabta kamar jihar Sokoto, jihar Katsina, jihar Kebbi, idan an ka hada musu kuma su hada nasu abin nan tawaga, in waɗansu ga abin ga su kama su, kaga an kai Allah za a samu cin ƙarfin wannan abu Allah da cikin kankanin lokaci.
Ko baya ga jihar ta Zamfara, lamuran suna kuma faɗaɗa zuwa wasu al'ummomin da ke kan iyaka da jihar, daga jihohin Sokoto, Kebbi da Katsina. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To yayin da ake ci gaba da fama da harkokin tsaro a jihar Zamfara, a jihar Benue kuma al'ummomin jihar ne suka yaba da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na tura sufitan 'yan sandan kasar can jihar ta Benue har sai zaman lafiya ya kankama. Daga Jos, Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani.
A yanzu dai kura ta fara lafawa, a cewar mai magana da yawun al'ummar Tibi a jihar Benue, Geoffrey Jimon.
Suka zo gaskiya an zaton lauta musu kaɗan a tasu da suna zuwa suna kashe mutane kowane rana. Yanzu jiya ba mu ji labarin an kashe mutum a kowane ba, yau kuma ba mu ji labarin kuma su na ganin akwai ɗan soki kaɗan. Muna kirawa shugaban kasa shi Muhammadu Buhari domin in ya turo sojoji sun zo zai fi shaf.
Shugaban kungiyar makiyaya shiyar jihohin arewa ta tsakiya Alhaji Danladi Ciroma ya ce lamuran tsaro sun fara daidaita a jihar ta Benue.
Alhamdulillah, gaskiya tun da aka kawo jami'an tsaro dai wuri ya tsaya labbabu wani damuwa, yanzu jama'a dai alhamdulillah suna cikin walwalansu daidai gwargwado don saboda an kawo jami'an tsaro sosai kuma suna kan ayyukansu. Kin san dama a ka'ida jami'an tsaro in suka zo dama ya kamata a ba su haɗin kai, don su sukan zo ne saboda su shiga tsakani, kamata a ɗore a zauna lafiya. Domin makiyayi baya zama sai tare da manomi.
Shi ko shugaban kungiyar haɗin gwiwa don sasanta tsakanin al'umman jihar Benue, wato civilian JTF, Alhaji Aliyu Tashaku ya ce an samu zaman lafiya a jihar ta Benue, inda ya fara da gudunmawar da suke bayarwa wajen tabbatar da tsaro da fahimtar juna a jihar.
Kuma civilian JTF sunan National Miyeti Allah ne da gwamnatin Nasarawa da Benue suka kafa mu. Kwestiyon na Miyeti Allah da rundunar su gaba ɗaya su ne suka zabi yara matasa Fulani, aka zabi yara matasa Tibabe, aka zabi Jigon da Agatu da Hausawa aka hada, sannan DIG Max Zukumu kuma DIG shi ya kawo sunan shi da nufin shugabanci yara, wanda har yanzu nan kuma muna tare da yaran suna cikin tafiyarsu na Fulani da na Tibabe suka.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A makon jiya, Malam Anas ya yi tambaya ko kuma tambayoyi, amma saboda kurewar lokaci, minista bai ba shi amsa ba. A saboda haka, Malam Anas sake maimaita tambayar ka ga minista.
Tambaya ta farko ita ce, wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da majama minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar kasar nan?
Kana da wata
tambaya ta biyu shi ne, a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'ar. A yanzu muna da matsala ta kwararowar hamada. Idan muka duba waɗannan tafkunan sukan sun gaba ya sosai. Ban sani ba wani irin ƙoƙari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kama waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan.
To, ka gama tambayoyin naka?
Na'am.
To, minista gare ka.
To, na farko dai abin mai na ba da bayani a baya akan yadda muke tallafa wa jihohi da mai injiniya muke tallafa musu. Amma akwai duk yawancin daman tsare-tsaren gwamnatin tarayya abin da na fahimta tun da na fara aiki ne shi ne akwai tsari da yawa da muke yi a gwamnatin tarayya. Wani lokaci ma kuduri ne na Majalisar Ɗinkin Duniya ko wani abu da za a ɗauko Najeriya za ta sa hannu. Amma muna samun matsala wajen samun wannan tsari ko kuduri ya bazama cikin ƙasar nan saboda yanayin tsarin mulkinmu. Saboda ita gwamnatin tarayya gwamnati ce daban, gwamnatin jiha ita ma gwamnati ce dindindin zaman kanta. To amma samun a samu ya zama da mun tafi bai ɗaya tsakaninmu da jihohi wani lokaci yana wahala. Shi yasa kake gani akwai majalisa daban-daban, akwai ta majalisar jiha da sauransu, akwai majalisar tattalin arzikin ƙasa da za a kullum suna taro da mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni. To mu ma a fannin muna da majalisa ta ruwa ta ƙasa wanda duk shekara muna zama da kwamishinonin jihohi gaba ɗaya da duk wasu wanda suke da alhakin harkar ruwa a ƙasar nan. Mu zauna mu shawara mu yi yarjejeniya mu yanke hukunci kan wasu abubuwa. To amma kafin aka tafi kuma yanda gudun wani da wata jihar da wata jihar ba ɗaya ba ne, arzikin wata jihar da wata jihar ba ɗaya ba ne, saboda haka sai a dinga samun tangarɗa wajen yanda ake gudanar da wannan abubuwa. To amma dai kamar mun ce muna da tsare-tsare na tallafi da muke kuma kar mu manta akwai hukumomin taimako na duniya irin su UNICEF na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu wanda muke cewa development partners wanda suna zuwa su ma suna ba da nasu gudunmawar a jihohi. Akwai ayyuka da yawa da suke a cikin jihohi da ƙananan hukumomi da watakila in ba abin da ya shafe ka ba ne ko ya shafi garinka ba za ka sani ba. To wannan kenan. Tambaya ta biyu akan madatsan ruwa da suke ja baya. To wannan gaskiya shi ma wata matsala ce babba, amma ina so mai tambaya sanar da shi cewa wata shi duk wata madatsar ruwa da aka yi tana da a cikin lissafe-lissafe da ake kafin a tsara ta a tsara wannan madatsar ruwa. Akwai shekarun da aka ɗauka mata kamar yadda kai a matsayinka na ɗan adam Allah zai abin da aka halice ka an hura maka an baka ya shekarun da zaka a duniya to akwai kiyasi da injiniyoyi suke ce to wannan dam wataƙila bayan shekara 50 zai cika saboda wasu lissafe-lissafe da ake ne yanda ƙasa take shiga da sauransu to da yake na biyu wasu abubuwan mu ne muka ja kanmu misali yanda ake ta sare itatuwa yana kawo zaizayar ƙasa saboda aka aka yi ruwa yashi zai ta tafiyar towa yana kwararowa yana shiga cikin wannan madatsar ruwan amma muhimmin abu na wanda na uku wanda shine kuma muhimmin shine da yawan madatsar ruwan nan an yi su da an gama madatsar ruwan akwai batun noman rani za a ce kashi na ɗaya za a yi hekta kamar 10,000 kashi na biyu za a yi hekta ƙarin 10,000 a ce iya hekta da za a yi misali kamar a Kadawa an tsara ta ne akan hekta 40,000 to amma har yanzu ba a gina hekta 20,000 ba a wurin so koremin abin ba a yi ba to shi kuma madatsar ruwa idan ruwa baya shiga yana fita to dama duk yashin da ya zo zai ta zama ne to saboda haka rikin a shekarun baya da aka yi madatsar ruwan nan rikin amfani da su yanda ya kamata ko mota ce ka aje idan baka tashin ta baka ba ta wuta ko kuma baka doguwar tafiya da ita injin ta yana warwarewa ai kaga za ta dinga toshewa lokaci-lokaci to haka madatsar ruwa ita ma take idan ba a sake ruwan nan yana fita shekara ta zo damuna ta zo wani sabon ruwa ya shigo ne fita to shi ne za a ga abin nan yana ta cika yashi na ta cika shi to wannan cikayya ce ita take rage masa yawan ruwan da ya kamata ya tara wanda kuma ruwan da ya kamata ya tara ne shi ne ake amfani da shi a shashi da ake amfani a noman rani to in ba a tara ruwan isasshe ba ai ka ga akwai matsala to saboda haka matsala ce babba amma idan dam an yi shi daman shekara 40 zai yi shekara 40 nan ta yi ba abin da za ka yi da shi sai dai ka nemi wani wuri sabo ka baje fili ka sake gina wani inda hali wasu suna kawo shawarar wai a yashe ƙasa to a yashe ta a kai ta ina in ka yashe ta ma a nan za ka zube ta haka sake wani ruwan zuwa zai dawo kuma yasar kuɗin yashe dam wataƙila abin da za ka kashe gara ma ka gina wani sabo da ka je ka ce za ka yashe wannan madatsar ruwa to su ne shi wannan matsaloli amma kuma kwararo hamada abu ne na Allah iya abin da za mu iya yi wannan akwai dabaru na shuka bishiyoyi da shuka ciyayi da abin da kuma mu daina sare itatuwa yanda ruwa zai da za a dinga samun zaizayar ƙasa da sauransu akwai kuma matsala ta canjin yanayi da ta addabi duniya gaba ɗaya wannan abu ne kuma daga Allah wani abu ba yadda za ka iya da shi na gode
to malami na mai tambaya na gaba bismillah ko wa alaikum salam
ya na ta abu da ka sai
to malama Sa'adatu minista yana jin ki mai tambaya ke
mai tambaya ta shi gaskiya ruwa kan wasu bangaren suna samun ruwa wasu bangaren ba ka samun ruwa bangaren da nake gaskiya ba na samun ruwa kuma san da ake samun ruwan nan sai da daddare ruwan in ya zo kuma yana zuwa mana gurbatacce ba shi da kyau gaskiya muna wahala sosai a area da nake ta ruwa to daga lokacin sai dai mu je mu sai ruwa mun ganga ruwa
to malama Sa'adatu wadda ta yi tambaya na farko ya minista ya yi bayanin ya ba da ansa akan wannan akan cewa alhaki ne da yana taya a wuyan gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi ba na gwamnatin tarayya ba ne kina da wata tambayar?
A'a ba da wata tambayar
to ba mai tambaya na gaba ya yi ko?
Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam
suna da Aisha Sulaiman Ahmad daga Dorai Karamar Anguwar Bello Gwale Local Government Kano State na Najeriya.
To malama Aisha minista yana jin ki ko?
Na'am. Tambaya ta ga minista. Tambaya ta ta farko. Wani kokari gwamnatin Najeriya take yi wajen ganin ta ba mu ruwa mai kyau mai tsafta wanda a sakamakon matsalar rashin ruwa cututtuka na typhoid sun zo sun mana katutu jama'a sai rashin lafiya ake fama da ita sakamakon babu ruwa a ƙasar sai dai a sha wanda ya samu don a yi maganin kicin ruwa wani ƙoƙari gwamnatin Najeriya take yi a kan haka? A jihar Borno ƙaramar hukumar Kunduga mutane sun yi zanga-zanga sakamakon rashin ruwan sha da jihar take fama da shi wanda daga 2000 wani cin yana ke tambaya daga shekara ta 2015 zuwa yanzu wani kokarin gwamnati take yi sai kuma wani mataki gwamnati ta dauka zuwa yanzu wani mataki gwamnati ta dauka sannan wacce wace irin gudunmawa take tunanin ba mutanen wannan yanki musamman ganin yadda suke fama da tashin hankula.
Wadda ta yi tambayar ta da farko duk yayi bayani a saboda ran Alhamis ne. Ran Alhamis muke sa wannan shirin in kika saurara zaki ji ansar da ya bayar. Alhaki ne akan gwamnatocin jihohi wannan tambayan su ya kamata ku je ku yi mawa. Abinda ya sawa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkacin ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage.
Kuma da lajin mai aliki nan da shirin Sai Bango ya tsage. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce muna goyon bayan zanga-zangar gama gari da ƙungiyar NLC ke jagoranta a Kaduna domin nuna adawa da bahagon matakin da gwamnatin Kaduna ta ɗauka na korar ɗimbin ma'aikatan jihar. Maimakon koran ma'aikatan, kamata ya yi a ce an ɗauki wasu ganin yadda muke da ɗimbin matasan da suka kammala karatu amma babu aikin yi a cikin ƙasa. Daga nan kuma sai wasiƙar Sade Sa'idu Daura wadda ta ce nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka samu ta kama masu satar shanu da garkuwa da mutane wata babban nasara ce da jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk wasu 'yan ta'adda don yanzu harkar samar da tsaro na kowa da kowa ne ba sai jami'an tsaro kaɗai ba.
Tuwa gaida Maryam Dauda da wasiƙu masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Sahaba Imam da taƙaitattun labarai.
A hukumance ƙasar Japan ta gabatar wa China kokinta bayan da aka ga jirgin ruwan China a kudancin tekun da ake kira na China kusa da wasu tsibirai da ƙasashen biyu suke rigima a kai. A wani an ga wani jirgin ruwan yaƙin China yau Alhamis ba nesa daga kan iyakar Japan cikin ruwa da ya gewaye tsibiran. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Japan ya kuma ce an hango wani jirgin ruwan yaƙi mai dabo ƙarƙashin ruwa da suka haƙiƙance na ƙasar China ne kusa da tsibiran a jiya Laraba da kuma yau Alhamis. A Tokyo, muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar ya kira jakadan China inda ma'aikatar ta bayyana matuƙar damuwa kan wannan lamari. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China ya faɗa manema labarai a Beijing cewa jiragen sun je wurin ne domin sa ido kan take-taken jiragen ruwan Japan a yankin. Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan ƙasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati. An girki jami'an tsaro a biranen ƙasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar Litinin a zaman martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi. Hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya Laraba kaɗai. Masu zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka ɗura mai aka cinna a wuta akan wata makarantar Yahudawa da ke tsibirin Jiyaba na 'yan yawon bude ido a farko-farkon wannan zanga-zanga. Babbar jami'ar da ke lura da manufofin harkokin wajen ƙasashe da ke ƙungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar ƙasar tana aiki duk da cewa akwai damuwa kan cewar Iran ɗin tana ƙera makamai masu linzami da wasu take-takenta a gabas tsakiya waɗannan batutuwa ne da za a iya tunkara su a zaman wasu batutuwa daban ba su da danganci da yarjejeniyar ba.
Masu sauraro anan za mu dasa aya sai kuma can anjima da dare in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu ne wa Mr. Rob Ibrahim Jarume ke cewa a huta lafiya yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.